آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعم الله تبارك وتعالى غوريا da ya sake dawo da mu wannan darasi na Alƙur'ani mai girma. Muna cikin wato suratul Isra. Yau insha Allah za mu dora ne akan aya ta 70. Kafin mu ci gaba, akwai tambayoyi. Ma kafin tambayoyi ma, muna yi ma wannan gari da wannan jiha addu'a. Ubangiji Allah ya ƙara mana zaman lafiya. Kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan gari ko wannan jiha, Allah ya sauka mata da albarka. Wanda suke jagoranci a ciki, muna roƙon Allah ya yi riko da hannayensu, ya cusa musu adalci a cikin zukata. Akwai ɗan uwa da muke karatu da shi a nan, yana da rashin lafiya kuma yana da marar lafiya, yau bai samu zuwa ba. Da shi da sauran dukkan marasa lafiya, muna musu addu'a Allah Ubangiji ya ba su lafiya. Muna yi ma matasa waɗanda suke son aure da neman aiki da karatu, da waɗanda ba su da aiki kuma suna son aiki, Allah ya ba su aiki. Muna roƙon Allah waɗannan zukata Ubangiji ya jagora, ya riƙe su, ya kai su zuwa ga abin da zai musu amfani duniya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya saukar mana da ni'ima ta ruwan sama, domin zafi ya yi yawa. Muna roƙon Allah ya sa mana sauƙi kuma ya kawo mana ɗauki. Allah kai mana albarka. Daban da wannan, akwai wato tambayoyi kamar haka. Wani ya ce, assalamu alaikum malam, da fatan an sha ruwa lafiya. Ina fatan Allah ya ƙara ma rayuwa mai albarka. Malam, ina da tambaya ne a game da zaman da nake da mijina. Malam, ni dai na kasance gidan mijina ina cikin hukuma da wulaƙanci da kuma baƙin ciki, wato a gidansa. Gashi kuma ya kasance mai auri saki ne. Idan zai ƙara aure, sai ya sake ɗaya, kuma shi, bana dai ban gane ba. Wato, kamar baya cewa ya sake sai dai ya ringa wulaƙanci har ta kai da kanka, wato ka nemi sakin. Don yanzu haka, ko tarayya ta aure ba ta haɗari da shi, kuma ni abin ya dame ni har ya kai ga haƙurina ya ƙare. Zace bari in yi tambaya a kan haka. Malam ya halatta nemi saki. Wannan matsala ce wacce ta shafi waliyai da suke kulla aure. Ba matsala ce wacce malami zai fito kawai ya ce eh idan ki nemi saki ba, ba haka ake. Idan an samu irin wannan matsalar, waliyai ake kobawa. su kuma waliyai su ji tsoron Allah, don wasu waliyan kawai aikin su ce sun karbi auren ko kuma su ce sun ba kawai sun tafi a mushi, wanda akwai nauyi wanda Allah ya tsora su don har kawakinci mutum wajen karban aurensa ko kuma wajen ba da aurensa. Akwai haƙƙi wanda Allah ya tsora maka kuma ya naɗa ka kai mai hukunci ne a kai. Ba zai yi mace ta zauna a yi ta gasa mata aya a hannu ana wulaƙanta ta ana yin duk abin da bai kamata ba, sannan sai mijinta ya ci gaba da yi mata wulaƙanci idan ta nemi hakan ko a kai gida a kai ne ta ce waliyanta su ce wai su ba ruwansu. Su rinƙa cewa ya dai? Eto ai waye ce ta yi gudan Allah. Mu ta shake mu ne a nan, shi yasa muke neman ta sassauta mana. Mu mun nemi ta sassauta kuma ta kwabe daga can. Wanda ba haka ya kamata ce ba, ya kamata ta daure. Ko? Ya kamata wayar ta daure ta tafi. To kuma ta kiyo sai ta kudu. Yawwa. So waɗannan al'amura abin da ya kamata shi ne, a ya wadatar ai. Abin da ya kamata shi ne waliyai su shiga cikin al'amari, ma'azauna kuma gashi ta zarge shi da auri saki, sannan ta zarge shi da cewa baya cewa sai dai ya kula da ni, kuma anan kuma mazaje muna jan hankalinsu, matan nan amana ce, duk wanda ya ɗauko bace yana ganin wai bari ya wulaƙanta ta don ya aure ta, bari ya ci mata mutunci don ya aure ta, ya ma wulaƙanta iyayenta don ya aure ta. To ya sani Allah ya ce ni ne na fi, don ya ce fa in a ta'anakun idan suka yi muku da'a matan nan ba na ta bugu a laifin na sabida kada ku nemi wata mummunar hanya a kan su ta azabtar da su, idan har ka nemi hanyar azabtar da ita to Allah ya ce inna Allah kana aliyan, ni ne na fi ka ɗaukaka kuma na fi ka girma na fi ka ƙarfi zan kama. Wannan a kan harkar mace ne Allah ya saukar da wannan aya. Dan haka namiji ya sani ba wai kawai dan ya aure mace shi kenan sai ya ta gallaza mata azaba lokacin da ya ga dama ya cike ta, ko kuma ya ta mata azaba har sai ta nemi saki da kanta. Wannan ka sani amana ce, kuma wallahi Allah zai tambaye ka, ba wani wanda zai ci mutuncin wani Allah bai shari'a ba. Tsakanin ɗa da uba Allah yana shari'a, tsakanin ɗa da uwa Allah yana shari'a, tsakanin talaka da mai mulki Allah yana shari'a, tsakanin mutum da mutum Allah yana shari'a, tsakanin mutum da matarsa Allah yana shari'a. Wallahi billahi dukkan mu sai Allah ya gurfanar da mu a gabansa, za ka duk wanda ya zalunci Allah ba zai kyale shi ba. Don haka mutum ya ɗauro ya auro mace mai da ita kamar baiwa ya ta wulaƙanta ta yana mata azaba ba daidai ba ne, amma dai shawara ta shi ne ta koma zuwa ga waliyanta, waliyai kuma su ji tsoron Allah su bi kajinta, kira a zo a bincika idan yana yi mata azaba wai don ta damu ta damu ta sha wahala har ta zo ta ce a sake ta shi yake son ya yi. To Allah ya sani wala ta tafi ru ko na ko tsirarar ni ta tafi wala ta tafi ru ayatun lahi huzwa, kada ku riƙe ayoyin Allah da izgili, kuma kada ku riƙe matan nan ku ta cutar da su wai don ku yi ta'addanci, wata ma a tsazabtar da ita wai don ta nemi ta yi magana a ce to ki biya ni kuɗin auren da na miki a sa kulli a sa wasu mazaje suna da ita. Duk waɗannan hanyoyi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ka, kada ka ji da wai wallahi Allah ya naɗa ka ne ka zama khalifarsa mai adalci mai tausayin mace da ta bar banta ta bar uwarta ta bar yayinta ta bar duk danginta ta tattaro gidanka ta ba da kanta gare ka, kuma yanzu ita za ka cima mutunci kana azabtar da ita, Allah ba zai bari ba. A ji tsoron Allah. Wani ya ce assalamu alaikum, Allah ya ƙara wa rayuwa wato albarka. Tambaya ta ita ce mahaifinmu ya rasu sai muka rubutawa pension, ina jin office ne kenan, akan su dakatar da albashinsa. Bayan shekara daya muka je banki don mu rufe account ɗinsa, sai muka samu ana biyansa, wato pension. Shin ya halatta mu yi amfani da kuɗin wajen rabon gado ko bai halatta ba, ko kuma ko mu mayar ma gwamnati kuɗin su ba mu rasid? Wannan kalma dai ta ƙarshe ita ne tafi dacewa. Bai halatta ku yi amfani da kuɗin ba domin bai yi aikin baballe su wannan kuɗin. Saboda haka ina jin ko fenshi ma yana ƙarewa ai bayan mutum ya mutu ko? Ko shi ma ana ci gaba da biya bayan mutum ya mutu? Ya? To, kaga kenan abin da ya kamata ballantana daga ya mutu ya kamata a an tsaye da albashi, saboda bai yi aikin ba. Don haka abin da ya fi dacewa da ku shi ne ku mayar ma gwamnati wannan kuɗin, ta ku goma gwamnati ta ba da rasit cewa ta karɓi wannan kuɗin. Wannan shi ne musulunci. Amma idan kuka ɗauki kuɗin kuka raba, gaskiya kun ci kuɗi ne wanda ba naku ba ne, kuma shi karan kansa mamacin kuɗin ba naku ba ne, don bai halarta ba saboda bai aiki ba kuɗin na gwamnati. Da aka fi a mayar ma da gwamnati kuɗinta. Wannan shi ne gaskiyar magana. Amma idan gwamnati ce ta yafe muku ta ce ta bayar ku je, wannan kuma wani abu ne daban. Amma idan ba a yi haka ba, gaskiya wannan kuɗin bai halarta a je a raba shi a matsayin gado. Na'am, muna da sanarwa dangane da karatuttuka da muke yi wanda ake sakawa a rediyo. Akwai karatun da muke a wanda ake yi a nan fada, ana sa shi wato ƙarfe 7:30 zuwa 8:30 na dare. Wato kenan a yanzu dai an gama wannan program. Sannan akwai karatun da ake a FMC, ana sa shi a Radio Amana ƙarfe 10 na daren nan mai zuwa 11 dare. Wannan shi ne abin da muka samu tantancewa inda ake saka karatu. Akwai wani karatu da ake sa wanda ake ana kafada, ana sa shi a Radio National Amana din ce ko Bishop ne, shi ma dai bai iya tabbatar ba, bana Admiskul Azkari, wato sharhin Kitabul Aqdari, ana sa shi. An gane? Akwai kuma darasinmu da muke na Al-Fiqhu Al-Muyassar, amma shi mun da san da shi a Radio Bishop, sai bayan haka ne zai ci gaba. Da shi wannan dama ana yin sa ne normal. Akwai kuma yawa, akwai filin fatawa wanda nan ma ya kamata ne wata magana, duk da dai watakila waɗanda suka ɗauki nauyin ba za su ji daɗin maganar ba, amma dai zan faɗe ta saboda gaba ba wai yanzu ba. Wani fili ne ake su bishan sun ba da lambobin waya, ana ta tura musu tambayoyi. Kwanan da sun yi printing ya kai su wata shafuka da yawa, haka aka zo da su. Nakan yi awa biyu ina zaune ana karanta tambayoyi ina ba da amsa. Awa biyu ne ana sa shi a rediyo. To, babban abin da ya bani mamaki shi ne wanda ya ɗauki nauyin bai mun magana ba, kuma kamfaninsa ake cewa ya ɗauki nauyi, kaga kenan talle muke masa. Na san ba zai ji daɗin magana ba. Ya kamata idan wani mutum zai je jinyarsa sunan kamfaninsa, ya kamata su yau ya shawar. Idan ni ina da lokaci ba za ka je ka tara musu kuɗi, kawai gidan rediyo su samu kuɗi, ni ka haɗa da wahala, kuma ba kuɗi za ka ba mu. Ya kamata in faɗi gaskiya ne. Ni kun san matsala ta shi ne ba za a ji daɗi na ba, amma kuma dole in faɗa. Ba wanda ya zo ki dubbe sai ga gidan rediyo sun zo da kayan ɗaukar magana su kake to ake ban san da ku ba. Amma kuma saboda harka ce ta addini, na san mutane za su amfana, zan je in zauna. Ya kamata ku dubi hidimar da nake, ina da ayyuka da yawa a gabana. yanzu da ya bar nasiru ne kafin ne na jere shawo ko wani da Allah ya kuma yi dukkan nan na wannan karatu ko wannan taki ba sai karfe 10 sannan kar kuma ta karfe 9 a tsaya 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 to yanzu karfe 9 na karfe ina wajen tafsirin mata su ma na yi na yi da sauƙar da karatu sun ki har sun haɗa ni da wasu manya a cikin garin nan wai su zo su roƙe ni haka aka zo aka sa ni din zan je in zauna sun ƙarfe ka su kuma sun sha biyu na ƙarfe sai dai ina don girman Allah ku daina kabbarar da tare don girman Allah duk wanda yake ƙaunar Allah ya daina ya isa to kaga ne sannan wani ya je ya ba da wani kuɗi a cikin rediyo ɗugugun kuɗi ni da zan kuɗi ba ya je kuma ya ba ma gidan rediyo wanda su kawai aikin zo su ɗaga ƴar maganar su ne kawai ke ta yi su ba wani sami kuɗin su sami ni ba za a ga ba kuma idan ban yi ba sai a tsaya shi ai ba a duka wani na kuɗi saboda haka idan wani mutum zai je ya sa wani program a rediyo to ya kamata ya zo ya sha nan ina da lokaci idan ba da lokaci zai iya nan ba wani lokacin bai dace idan wasu karatu ne wanda su yi su yake son ya sa sunan kamfanin su ya ɗauka muna da sarakuka iri daban wanda muke a nan fada suna ne wanda muke a FMC suna ne wanda muke a tsohon masallaci a unguwa ne suna ne kuma in ba ma azumin ma aiki ba za ni da wata rana da ba na kaɗa zai ga mutum duniya ina cikin gari na zara su gari ko ba a cikin azumi ba to ka duke na ai ya kamata a tuntube ni to da haka in ba za a tuntube ni ba nan gaba ka je ka biya kuɗi kawai a rediyo to za su ci kuɗin ka wanda kila ba zan yi ba yawa gara ni ma a rika ba ni ba su na da bayi ko ba ni ba ne 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 a rinka wato zama ana yin abubuwa da tsari akwai wani bawan Allah shi bugagun ya yi sai zai tambaye da komai da komai alhaji tsari a buwakon ne wannan shi kadai ya tambaye da shi duk program da yi kuma na masa fashin alheri tsari da shi saboda ya mutu mutawa kuma nake masa ɗari'a ta ya ji ya sa har ma ya nemi wani slot din a wani guri ma ban same shi bai bai samu ba ni dai ban san shi wallahi wani bawan Allah har da na hafa ta san dai yawa amma ka daina sa ni aiki ko tunda ni ba yaron gidan ka bane ba kuma remote bane yawa ya kamata sai ka sai mu zauna mu zai dai na san so kake ka samu lada amma dai a gidan ka ka danta da company ka kuma haka kuma ba ta ba yau ba sai abin maka dan gaba yanzu na dauka ina yi amma dan gaba ne kike yana karanta mana walaqad karramna bani adam na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
na
bismillahir rahmanir rahim ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا
الله تبارك وتعالى يقول ولقد حقيقة karramna bani adam wato mun karramta dan adam mun girmama dan adam wa amalnahum Allah ya ce mun dauki dan adam din fil barri akan tudu shine inda ba kogi ba kamar inda kuke rayuwa a kan yanzu ba kogi ba ne muna rayuwa ne akan kasa Allah ubangiji ya dauke mu ya karrama mu ya ajiye mu a bayan sannan wal bahar kuma Allah ya dauke mu a cikin kogi don muna hawa jiragen ruwa. An gane wannan duka karramawa ce wacce Allah ya yi. Wa razaqnahum kuma mun azurta su ‘ya’yan Adam ɗin min at-tayyibati daga tsarkakan abubuwa, wato na abinci. Ka dubi nau’o’in irin abinci daban-daban wanda Allah tabaraka wa ta’ala ya yi mana. Wa faddalnahum sannan muka fifita shi ala kasirin abinci mafi yawa min man khalaqna daga abinda muka halitta tafdilan, wato fifitawa. Waɗannan ayoyi za mu ga cewa ko a wannan aya ɗin Allah ya yi ma ɗan Adam baiwar gaske. Za mu faɗi abin da Ibnu Kathir ya faɗa a kan wannan aya da sauran wasu malamai, sannan za mu fitar da wasu abubuwa da yawa a cikin wannan aya wanda suke nuna karamci da girma da daraja wanda Allah ya yi ma ɗan Adam. Lalle babu shakka akwai buƙatar mutum ya san daga ina ya taso kuma ina ba shi, kuma me yasa Allah ya yi shi, kuma ya Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe shi ya fifita shi. Domin akwai mutane da yawa waɗanda in ba su samu kuɗi ba sai suna ganin kamar Allah bai yi su komai ba. Kawai abin da yake iya tunawa shi ba a yi masa ba shi ne bai samu kuɗi ba. Wannan babu shakka hukunci ne ma Allah. Idan ɗan Adam ya kalli ruwan da aka halitta shi, sannan Allah ya fito da shi daga wannan ruwa a cikin maniyan da aka halitta shi, Allah tabaraka wa ta'ala ya masa fifiko da daraja, ya fitar da abubuwa iri daban-daban wanda duk duniya in an ajiye ruwan maniyan halittar ɗan Adam ba wanda ya isa wani abu sai dai ya zura masa idanu. Amma shi Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ruwan maniyyi ya ƙari ɗan Adam, ya fitar da tsoka, ya fitar da nama, ya fitar da jijiyoyi, ya fitar da hawaye, ya fitar da farce, ya fitar da wani guri yana gashi a jikin ɗan Adam, wani gurin baya yin gashi, ya kawo hankali ya sa ɗan Adam, ya saka masa ƙwaƙwalwa, ya ba shi zuciya mai tunani, ya mayar da shi ɗan Adam, ya nuna masa abin da zai cuce shi, ya nuna masa kuma abin da zai masa amfani, ya ɗora shi a kan hanya, ya kore masa abinci, kayan jin daɗi iri daban-daban. Amma duk da haka ɗan Adam wai don Allah bai ba shi kuɗi ba, yana kaiwa ƙarar Ubangiji, yana cewa wani Allah a nasa rayuwa an yi masa gaba, an yi masa gaba, wanda duk kake gadara da shi a duniya ba zai iya bawa. Misali mu ɗauka ka yi gadara da gwamnati, ba za ta iya ɗauke maka ko ciwon da Allah ya ɗora maka. In Allah ya ga dama ka ci abinci sai ya ga dama ka koci, ne in bai ga dama ba sai ka ci abinci ba za ka koci ba. In Allah ya ga dama sai ya mai da kai kamar ƙarfe, ya yi halitta jikinka babu ruwa babu nama, wanda in rana ta buga ka yadda mota take ɗaukan zafi, in Allah ya ga dama haka za ka ɗauki zafi ko baya da zafi. Amma Allah duka bai maka wannan ba, kuma wai har yanzu kana raina Ubangiji kana kallon kamar shi Allah bai ma abin da ya kamata ba, wai kawai tunaninka shi ne ba a tara haka kuɗi ba. Yanzu a cikin gaɓoɓinka a ce za a cire ɗaya a saye ta miliyan biyu a baka kuɗi. So misali mu ɗauka cewa harshe da yake magana sai a ce to bari mu cire shi mu baka miliyan biyu tunda kuɗi kake da za ka yarda ba? Ai ba za ka yarda ba. To ashe kenan Allah ya ma arziki kuma ya karamta ka. To za mu ga abin da malam zai faɗi bayan abin da malam ya faɗa. Muna da bincike ne kuma da muka yi za mu karanta shi a kan jinnan ɗan Adam da matsayin darajarsa, da yadda a yanzu a wannan ƙasar jinin ɗan Adam ya dawo abin banza ana zubar da shi. Allah ya girmama ɗan Adam ba ƙaramin girmama shi. Za ma ka ga cewa duk wanda ya kuskure ya tuntuɓe ɗan Adam, ma'ana shi da ya kashe ɗan Adam, ya rushe ginin da Allah ya yi, to ba zai shirya da Allah ba. Domin ko fegi ka tsaya ka zo ka fara tono, ka fara sa course one kai gini, da daddare wani ya zo ya rusa, gobe ka sake dawa ka ɗora, ya sake dawa ya rusa,
jiji ka zo ka sake dorawa ya rusa za ka nemi yadda za a samu wannan duk yadda za a zaki a nemo shi to kuma wannan fa ginin blog ne ya rusa ko ginin laka ya rusa ba dan adam ya rusa ba to ka kaddara Allah da ya gina dan adam ya hadin dan adam ya yi rantsuwa ya gina shi ka zo ka sake ka rusa wannan kalmar ya zaki ba ya zaki da shi saboda haka akwai matsaloli za mu tattauna su a nan amma yanzu abin da malam yake faɗi a nan shi ne malam yake cewa yuhdiru ta'ala Allah yana ba da labari ne a wannan gurin an tashrifihi li bani adam da yadda Allah ya sharrafa ɗan adam wato shi ne ya girmama ɗan adam Allah yana ba da labarin yadda ya girmama mutum wa takrimihi da yadda Allah ya karamta shi ya kambama shi iyyahum suwa ga su mutanen Allah ya ce na musu komai na girmama su na sharrafa su na daga fi khalqihi lahum saboda halittar da Allah ya yi musu a gare su lokacin da aka kai da zamanin mutum a cikin mahaifar mahaifiyarsa hasali uwa da uba sun sadu ne kawai don jin daɗin buƙatar su sai Allah kuma ya musu tukunki da ɗan adam to a wannan saduwar da ake yi ita kanta uwa ba ta ji a kan cewa lokacin da aka sadu da ita wai ciki ya shiga sai bayan wasu lokaci ake iya gane cewa ciki ya shiga sannan a wannan ruwan da ne Allah ya halitta ɗan adam a ciki ne ya karrama ɗan adam hatta wurin da ya ajiye shi cewa mun halitta ɗan adam a inda fi qararin masiyi shi ne wani matabbaci kuma amintacce saboda mahaifar uwa tana can ciki ne kuma a cikin ma wani guri ne wanda yake da baki muka saka ɗan adam a gurin da muka ajiye shi mu muke kula da shi uwar ba ta sani ba uban ba bai sani ba haka muka yi da shi sai wani ɗan lokaci ko bayan wata ɗaya ko bayan wata biyu ko bayan wata uku sun yi nuna alama akwai abin da muke yi inji Allah sai mu nuna akwai abin da muka yi a gurin akwai ajiyar mu a ciki wanda wannan ajiyar in ba Allah ne ya ga dama ba ko hatsari uwar ta shiga za a je a yi hatsari zuwa wannan matabbaci ɗakin da muka sa ko kwalin da muka sa ƙarƙara ko kwalbar da muka sa shi a cikin mahaifin uwarsa babu abin da zai iso gurin sai mun ga dama Allah ne wanda ya kuɗa da ɗan adam ya ajiye shi a wannan a wannan jijiyawar da ake ta tsakanin wata ɗaya zuwa tara a wannan lokacin ne muka yi maɗan adam halittar da duk muke so amma ba da wasu ne tsara da sunan su ilimi ana ta magana wai daga lokacin da maniyyi ya sauka muka ci gaba da kaɗa shi kamar talle yadda ake talle abin da tuwo ana kaɗa shi a cikin mahaifa ya fita daga siffar maniyyi da ana kallon sa ruwan bane aka ci gaba da kada shi Allah ya ba da umarni ya ba da umarni mala'iku ku kada shi ya ai ta kada shi kamar talge a cikin mahaifa sai ya canza da kansa idan ya dawo shi sai mala'iku su ma ba su san abin da za a yi ba sai su koma wajen Allah sai su reporting su ce Allah kwana 40 da kace ai ta kada wannan ruwan bane an kada shi yanzu ya dawo gini daga nan ya za don ba su zuwa tsara wani abu sai ɗan adam duk ba su zama wannan ba Allah yana aiki wannan aiki yana wannan aikin to yanzu sun kai report to sai Allah ya sake ba su umarni ya ce to ku je gaba ku ci gaba da kaɗa shi yana jiri zai sake kwana 40 idan ya kai kwana 40 a suna kaɗa shi sai ya rikide daga jini sai ya dawo tsoka yanzu ya dawo nama sai su sake report ya zuwa ga Allah to ya Allah ya fa dawo nama yanzu an samu 42 to sai Allah ya ce ku je ku ci gaba da yi aiki za su ci gaba da yi sai samu 43 to shi kenan sai Allah ya fitar da surar dan adam Allah ya ce to yanzu ku je a ba shi halitta sai su tambayi Allah su ce to namiji za a yi ko mace Allah shi zai ba da umarni ba wanda ya zama shi ne director din na komai da komai da ka sani babu wani mai director sai shi ko mala'ikun ba su isa su ce wani abu a cikin alƙur'ani Allah ya ce musu ga abin da ba su ruwan da kai da duk wani ma'aika sun gara da garka inda Allah a mataki uku nan duk sai da umarnin Allah ya sabu to sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a masa halitta to anan ne babu wani suke abin da cewa da Allah ya ce a je a halitta shi tsakanin kai da baki da harshe da haƙori da idanu da ƙafafuwa da yatsu da farce da hanji da yake cikinsa da hantarsa da huhu da zuciya da ƙoda duk wanne ake fara yi idan mala'ikun suka zo wa zai ba mu amsa wanne ake fara ku dubi yadda Allah ke sai za a Allah ke tabarakallahu ahsanul khaliqin sarki ya tabbata ga Allah wanda shi ya kyautata halitta kai baka sani ba amma bisa binciken malamai suka ce abinda ake fara ginawa ita ce zuciya a jikin kokar na sai a ci wani abu sai a ce to an yi zuciya to sai a saka mata layuka 5-5 ta ko'ina jinin ka ma bai zo ba tukunna a lokacin jinin da zai harba zuciyar ma babu shi saboda gaba Allah zai kage shi saboda ta sai yi wannan matakai sannan sai a fitar da dukkan abubuwa a saka maka bidiyoyi saka nama a yi ƙasusuwa a yi waya da tinka duk abin da ya kamata amma na waya da a tsaga maka ƙofofin hanci don ka sha'ika a saka maka kama ruwan da haƙori zai fito a dandala a sa maka kuma idanunka baya iya buɗuwa amma an saka maka duk abin da ya kamata a saka maka ga kunne amma baya iya cin madara ga hannu baya iya ɗaga ga komai duka an yi idan an gama wannan completely an gama sai a tsorar maka da gashi a saka maka faratu duk fa Allah yake wannan a saka maka faratu da komai da an gama wannan sai su koma su biya da Allah suke to su an gama komai amma ba yi da ba yi ba kun bai yi to shi ne sai Allah ya tada wani mala'ika ya ce ka je ka busa masa rai nan ne fa sai abu a busa ma rai to shi kenan sai zuciya ta fara aiki jinin ka sai zo ya rika harba yanzu duk wannan Allah ya faɗa uwar ka nawa ta biya ko ba hauka nawa biya ko abin da biya ko kobo sannan wai yanzu ka fara tafiya Allah ya ajiye ka ya kora maka mutum sai wani ya zo sa bindiga ya kame ka ba kai masa komai ba ka san akwai matsala ko da shi da Ubangiji yanzu in gaya maka idan da mahaifiyarka ne sai wannan aiki ita ta iya yi sannan aka zo za a kashe ka ya kake tsammanin za ku yi da ita da mai kisan ka san ba zai yi ba sai dai iya inda karfin ta ya kare to yanzu Allah ya yi wannan sannan wani yanzu ya kashe dan adam kuma ya tsammani da zai rayu da jin daɗi a wajen Allah ba zai yi ba yasa duk kasar da aka zama ana zubar da jini to babu shakka Allah yana fushi da yawa a gurin to shi yasa anan ma da yake cewa Allah yana ba da labari dai an tushire bihi li bani adam ga irin girman da ya ba ma dan adam ka kalli wannan aiki ba magana wani buka da ka kuɗi ne da ka kalli abin da Allah ya yi na lokaci da aka kuma ka san Allah yana da ikon rana ɗaya halitta ka amma ya ce ba zai yi ba sai ka ɗauki tsawon wata huɗu ana yin wannan aiki sannan ba ka yi wannan abu da muka yi ma yi yadda suna jin gana a hukumar sai na bude cin abu Allah zai ga dama ta biyu shi yasa shi Allah kana ciki kana cin abinci kana kuma bayan gida duka ta cikin mahaifiyarka duk waɗannan ana yi maka Allah yana yi da ikon sai yake yin wannan to saboda haka lokacin da zai turo ka duniya shi ya sa yawa ka turo ni a cikin mahaifiyarka akwai wasu turo ni guda biyu ko ba ga yadda ba na ta bari idan miji ma ya zo yana taɓawa ba na shi ba ne na yaron ne kulolin yaron ne su ne mamanta kula ce ta tara abincin yaro wanda Allah ya yi a yanzu ba wannan kulolin an yi ki ta saboda idan ne yake daga cin abinci daga cikin wato abin nan daga cikin mahaifiyarsa ya fito waje to kafin ya fito waje wannan nono bai da kwa Allah bai aje shi ba ko wace mata ta kun ta yi babu wannan magana amma yana fitowa tun da dama Allah ya tada duk kunan ya fito duniya dole zai ci abinci sai a ciccika su gaba daya kuma kai yanzu sai ka zo ka rinka kallo wai kamar kayan ka ne ba kayan ka bane يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم الله يعني بعد الأباري ومن ينون الجرمى يمتن تعوى تكرمى وفي مقال أدم وتكريمه إياه ومن جرمى ما شاء الله يي في خلقه وتسكن عدد تقال أدم زي على أحسن الحياة الله يعني تقال أدم لأبسا كاو كما كاو كما وأكملها كما في كتاور على الترسطة سوى لبسكن عدد تون الله ba wanda ya bashi kikkiawar halitta kuma shi yasa ubangiji ya faɗa a cikin alqur'ani a cikin suratul kehf a aya ta 4 ubangiji yake cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim na halitta dan adam wallahi haqiqa na halitta dan adam fi ahsani taqwim a cikin kikkiawar tsayuwa surar da Allah ya faɗa cikin alqur'ani sura ce wanda take da kyau idan ka tuɗe rigar dan adam kabar kura bai da kan gani amma a yadda Allah ya tsaki halittarsa wannan bai da kan ganin da kake gani shine mafi kyawun gani domin idan Allah bai yi wayar da haƙeƙe ba yayi kanka kololo yayi kafafuwanka guda biyu da hannayenka haka da ɗan yatsu kaga idan ba ka saka yi ta ba aka tuke tubunka aka budar maka da duwawunka aka saka kirjinka da fadi idan Allah bai yi wannan ba biyan da za a yi kusa da ita ba da Allah bai yi kusa da su kariya da za ta kari ko za ka sa idan Allah ya yi ka ko ya yi matar da kamar surar ta kariya me zai burge ka a ciki babu to amma Allah saboda sunan al-khaliq ne yake kusa halitta shi yasa ka ga wannan alu su kan da yatsun Allah ya yi su ya san adon da zai biyo ba ka sa musu agogo ka sa musu zobe an yi maka wuya haka ne ita kuke da kai tawa amma in ka tsari ga in ba wani mai bana da kai haka kuma aka maka kai kododo saboda in ba ka in ba ka sa idan ba a yi shi hakan ba adon da kake son kai ba zai cika ba yanzu ka ayi ka kuma ka sike ka kariya wa tuna ba kan ka mololo haka ba zai yi ba kuma in an yi ka ba ka fada ta ya za a yi riga ta zauna maka ayi ka sududu haka wa zai dinka maka riga shi yasa aka maka kafada dan in ka sani da kyau kuma da ba maka wannan tuwa wannan guda biyu da su kare ba aka yi ka tabbata kai ya kiya ba ko kuma ya ba ke yin zawo yanzu in kai zanzawo abin da yake sa kai kyau saboda an yi ka mololo an bude maduwa kuma da an yi tuwa wanka kamar curin fara in ka zo zama faduwa za ka yi saboda idan da an yi shi haka kamar surin fura to in ka zo zama ba zai bude ba amma sai aka yi zubi yanzu daga ka zo zama sai ya bude zai baka daman zama duk wannan da sanin Allah ya yi shi saboda zama ko a sama ta ne shi ya zai ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim na halitta mutum a cikin mafi kyawun sura mafi kyawun sura na idan ya zama sura idan adam ya tsaya ko hoton ka gani ba ka ganshi ba zahiri sai ka ci yayi kyau saboda haka Allah ya kage shi bai maka sura irin ta jaki ko irin ta dabba ko ta wani abu ba yayi maka kyakkyawar sura wannan kadai ya isa ka bi Allah don ba babanka ne ya biya kai maka ba kuma mahaifiyarka ce ta biya kai maka ba kuma wannan ku ne ya biya ba wata kila da shi ya biya ma ba zai biyan ba ba mamaki amma kana cikin mahaifiya duk aka maka wannan wannan kenan shi za ba da yake yamshi qa'iman za ga dan adam yana tafiya a tsaye an gane muntasibar qarar jilabi ya go fara kafafun sa guda biyu ya fito ya tsaya a kafafun sa guda biyu yana tafiya wa ya'kulu bi yadihi kuma yana ci da hannunsa in Allah ya ga dama sai ci da baki za ka ci ba zai ma hannu ba yanzu ka duba idan akuya ko saniya ko rakumi ko wata dabba idan sun haifi saboda ba ta da hannu ta ke kazanta sai dai ka sa hancin da tana lafi jini da ba su na masu da ta yi fito da ta yi amma kai ba a yi maka wannan ba in Allah ya ga dama sai mai da uwa haka ya ce dole ta sa harshen ta lashe jinin haihuwar jinjirinta in Allah yana so zai mata haka amma bai yi mata ba sai ya sa mata hannu domin a sa hannu a wanke shi ba da ba kuma yanzu idan dabba tana son ta dauko abincin da take ci yana cikin najasa to ba ta da hannun da za ta sa ta dauko ta wanke dole sai an san kuma ta sa ta raba shi da najasar sannan ta iya ci amma kai ba a yi ka haka ba ya kamata ka gode ma Allah ya kamata in Allah ya baka umurni ka bauta ka ya kamata idan yake kai kai ba zauna ba ka ce ka tauri kai ba rashin tuna irin waɗannan ne'imomi shi yasa dan adam bai san kanka ba bai san daga ina yake ba kuma bai san ina zai da aka koya ya kai da yanda kansa sai ku yi hu a cikin da ni na san ku da ku ya da ku ba wannan shi ne sai ka mun ta da abin da Allah ya wahala in wahala sai da wani abu yana wahalar da Allah da a ce halittar ka ba ta wahalar da shi ba misali wannan matakan da muka biyo in dan adam ne sai ya da aiwa wannan dole ne ya zama to ka tuna Allah kuma ka gode masa akan wannan sannan yake ya akulu bi yadihi yana ci da hannayensa wa ghairihi min al-hayawana amma wani dan adam na daga dabbobi da Allah yayi yamshi ala arba yana tafiya ne a bisa abubuwa hudu dan haka zaka samu akuya yana da kafafun baya yana da kafafun gaba ko amma kai da Allah ku ya ga dama zai iya kifar da kai sai hannunka ya dafa sannan kafar ka ta baya ta dago in Allah ya ga dama zai maka ko ba zai ba ba kana ganin wasu wanda suka samu illa da rashin lafiya suna tafiya a kan kai kafafun ba kafafun sun dawo kafafun ka na ba yanzu Allah ya ji damu kafafun ka na gaba kai da yasa Allah bai mai da kai haka ba ya kamata ka gode ma Allah a bisa wannan ni'imar da yayi maka wa ya'kulu bi famihi sannan dabba tana ci ne da bakinta wa ja'ala lahu sam'an Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ma dan adam sam'an wa basaran wa fu'ada ya sanya masa ji shine kunne ya sanya masa kuma basaran shine idanu ya sanya masa fu'ada ita ce zuciya waɗannan gaɓoɓi guda uku an halitta su a jikin dan adam amma ba a fara yin aikin dan adam yana cikin uwarsa ta yi tuwon saboda haka dan adam ana haihuwarsa ne baya gani daga baya yake yin gani dan adam ana haihuwarsa ne ranar da aka haife shi bai ji daga baya wato na'urar ji take girma ta bunƙasa sai ta fara ji Allah ya halitta dan adam idanuwarsa ba ta iya budewa su gani daga baya ya zo a duniya ne idanuwarsa ke iya budewa waɗannan duka gabbai ne wanda Allah ya yi su amma ba sa fara aiki sai bayan dan adam ya fito daga wato cikin mahaifiyarsa shi yasa aka keɓance su daban saboda su suna girma ne kana girma ne su ma suna bunƙasa wajen aiki lokacin da ka sauko duniya jinka baya yi amma idan ka fara girma jinka zai fara har zai kai cewa lokacin da uwa zai fara daga in ana magana bai nuna ana komai amma idan ya samu wata daya wata biyu idan an zo ana magana baya fahimta amma za ka iya ganewa daga irin kallon da yake ko ya fara murmushi kamar zai yi dariya to kullum sai ya fara aiki sannan kenan zuciyarsa kuma ta fara karɓan abin da yake ji daga wannan duniya sannan daga nan ganinsa zai ci gaba waɗannan duka haka suke faruwa wannan Allah tabaraka wa ta'ala yake nayi ma dan adam ne sannan banda wannan yutaqibuhu bi zalika kulli daga karshe ne Allah yake fahimtar da shi wadannan abubuwa dukkan su wa yantafi'u bihi kuma ya zo ya rinka amfanuwa da su su wadannan gaɓoɓi guda uku da muke ambata da ji da gani da zuciya su ne matakan ɗaukan ilimi gani sai za a ji a daɗin karinta a ina hankali ne a cikin ɗan adam wani kuri ba ta amma ina hankali amma kowa ya daina da hankali a nan to a ina hankali yake kaga kenan wani abu ne wanda shi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa hankali a matakin zuciya domin Qur'ani ya ambata cewa alakum qulubu ya'qiluna biha shin ba su da zukata da suke hankali da ita an gane so wannan yana nuna maka cewa Allah ya yi kowace na'ura da irin aikinta yanzu ka ga tsakanin ido da tsakanin kunne da zuciya a ina ne kowanne barci yake faruwa bacci a kunne yake ba a zuciya bane ko ba idan yake idanu ba shi ne yake bacci ba kawai rubuwa yake abin da yake zuci yake bacci shi da kunne da je ka tambaye likitoci ko za ka tsare ta ne saboda na san wani wani zai kusa ya kuma ina nufin ina nufin kawai ta ne yanzu idan an tambaye ka magana daga ina kake tasowa ba kana jin magana ta ba harshe ne ba harshe ne yake magana ba shi kawai harshe dalili ne magana kawai a zuciya take ka je ka tambaye ka je ka tambaye ka je ka tambaye a tibiya sai ka yayi bayanin yadda dan adam yake daga ko ina sa saboda haka shi wannan idanun ma da kake ganin sa ulu ulu ba shi da yake kallo ba akwai abin da yake kawo kallo ba idanun ne wannan ba shi kawai shi ma an yi shi a matsayin abu aka yi kallo aka yi jiki dan ka ji kan ne abu amma ba shi da yake gani ba duka ubangiji ya gama da dan adam wannan baiwar duka Allah ya maka amma kana nan kana ta ihu wai ba ka da koko ba kana da ihu a gari ni ga ayar da duniyar ma ta bada kara ai muka aikin da aka yi cikin kafin a same ka kana tuna aikin da Allah ya yi kafin ya samar da kai ai aiki ne ba nawa an gane so wannan gaboki guda uku da ji da ido da zuciya da su ne ake ilimi sai zuciya sai ido ya kalla an rubuta ya kalla an gane sannan in an rubuta mai bayani zai bayani sai kunne ya karbi bayani daga an samu biyun nan to za su aika shi zuciya ita kuma zuciya zai ta karba ta aje maka ilimi in ka tashi magana zai fito ta waɗannan hanyoyin ake ilimi shi yasa duk wanda ya rasa tsaye daga cikin waɗannan idan ka zo karantar da shi ne ka tawa ko ka zo da kayan ilimi amma baya gani to sai an yi wasu tare da kai ko kuma ka zo da kayan ilimi amma kunnen sa baya ji kaga za ka sha wahala ko kuma ka zo da kayan ilimi amma zuciya ba ta sa ni ga na ce wannan ya ban dole haka ake tafiya amma ukun nan idan kowanne ya zo shi yasa ba sa yin aiki bayan an halitta mutum sai bayan ya zo duniya sai mutum da bada yin aiki da kuma wannan kuma yana nuna maka ita kullum kwakwalwa ta horo ba duk abin da aka ɗebo na ilimi aka zuwa wanda za ta karba an gane idan kai mata wasa baka saka mata ilimi ba to shi kenan za ka saka ɗauka kullum an gane kamar gida ne ka ka shari shi ka bude koba to duk abin da kika ta kai za ta zuwa shi yasa duk dan da uban da ya saka ci ba a sa shi a karatu ba tun yana karami to shi kenan abin da zai ta yayawa makadi idan ya zo zai zauna a ciki don ba ilimi barawo in ya zo shi ma zai zauna a ciki dan shi ayi shayi idan ya zo kokonnar duk za ta karba saboda uban zai yi saka ci wannan kafar da yi kokarin ya ta ba ilimi ba kira da ga ruwa su ku dewa daga cikin ku ba abun suka iya cewa ku saboda ba su karbi ilimi ba babu asara ne babu kuma sana'a babu komai da ka yi kokolon ka kanko ne karkacin da iskar duniya ta ɗebo ta zuba shi ne a ciki yanzu in ya shekara 40 ka zo kana son ka koya maka fatiha za ka zuwa shi ya za kullum duk shekarunka idan ba ka yi karatun da ya kamata ka taso da shi ba tun asali to har yanzu kana wancan guri ne shi za ka ga ka dauki ne shekara a kun da primary idan ka san shi a cikin aji na primary ba yadda zai dole zai ba yanda za a yi sai dai a rinka zuwa ana ce masa biyu sau biyu nawa ne don har yanzu bai wuce biyu sau biyu ba saboda uban zai yi sakaci tun farko ba a sa shi ba ko ba ku gane magana ba to wannan shi ne da aka zuwa ne ba ku mataki wadanda su kwanar wadanda su kwanar guda uku idan sun fara aiki to ai kokarin a sa musu ilimi idan ba a saka musu ba to yaron zai makara ne a banza lokacin da kuma za a zo aiki a cikin an buɗe wannan gurin an sa to wahala ba shi an gane ko yufaqihu bi zalika kulli Allah yana fahimtar da shi wannan dukkan su gaba daya wa yantafi'u bihi kuma zai amfana da waɗannan abubuwa guda uku waɗannan gaɓai din wa yufarriqu bayna al-ashya kuma da waɗannan abubuwa guda uku ne ake iya rarrabe tsakanin komai idan aka samu kwakwalwa sannan aka sa ayada aka samu zuciya sannan aka samu gani sannan aka samu ji waɗannan abubuwa guda uku su suke iya bambanta abin da zai amfani dan adam da kuma abin da zai cutar daga idanu ya hango abin da zai cuce shi to shikenan zai ga ba zuciya zuciya kuma za ta harba to shikenan dan adam zai dauki mataki ne ya gane abin da zai cutar da shi yanzu misali Allah ya sauke dawa abin gudu zai faru to idanunka ne zai fara nuna maka abin gudu kuma kofofin nan sai sun yi wa mutane kadan haka ne ko to da me ka gane haka da zuciya da gani da basira suna suka dawo haka da su kuma ake amfani a kowane guri shi yasa yake da su ne ake rarraba tsakanin abu mai amfani da marar amfani wa ya'rifu manafi'aha kuma ya san abin da yake suna da amfani wa kawasa'a sannan kuma zai iya bambance abin da suke ke antattu ne na musamman wa madaraha da abubuwan da za su cutar da shi waɗannan duka fil umuri diniya wa dunyawiyya al'amarin addini da kuma al'amarin nara duk da waɗannan abubuwa guda uku ne al'amarin addini da waɗannan abubuwa guda uku ke iya gane su al'amarin na sana'ar duniya da waɗannan abubuwa guda uku ake iya gane su sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wannan mun halitta dan adam zai ce wa amallahu fil barri sannan mun dauki dan adam din akan tudu ai ma'anar wannan shi ne mun dauke shi ala dawa akan abun hawa wato dabbobi min al'ami na daga dabbobin ni'ima wal khayri da kuma dokuna wal bigal da alfadari lokacin da mai rubutu yake rubuta a wannan lokaci babu mota babu jirgin da haka abin da yake iya yiwa dan adam ya haushi ya tafiya a kansa to da su yake lissafi a wancan lokaci shi yasa ubangiji ya faɗa a wata ayar cewa wa yakhluqu ma la ta'lam ni yake halitta abin da babu kusani ba kuma Allah zai ci gaba da shi yanzu misali idan ka ga hanzir akai a tunanin ka waye yayi ta ba za ka yi magana ba ai magana za ka yi idan ka ga mota an ba ni ta waye kaga a gaba kana ko yawa za ka yi mamakin wanda ya yi mota amma ka kasa mamakin wanda ya ba ma mai yin mota kwakwalwar yin mota ka kasa mamaki akan wani in ka kalli an ga take ta mamaki a wanda ya hanzu take ta mamaki ka mutanen sun cika basira amma baka tuna Allah shine ya ba su basira baka wannan tunani saboda shi Allah ka aje shi a gefe shi yasa gefe ke ga muku ko bai na mu an aje Allah ne a gefe ba a kallon yayi aiki kamar yanzu bari in baka misali ka ji lemon mai mari wannan da ake sawa a jikin waya watakila za ka ga alqur'ani an loda shi a ciki ko ka ga abubuwa da yawa an loda su sai ka ta mamaki ka rinka cewa oh abun mamaki to amma mu dauki harshen ka harshe wannan da kake cin abinci da shi mu dauki harshen ka yanzu a cikin gabobi ka san dai harshe bai kai girman kafa ba kuma harshe bai kai girman hannu ba yana nan a cikin bakin ka yanzu idan ka tambaye ka tsirrai na ciyawa da tsirrai na bishiyoyi an gane guda nawa ne a duniya Allah ya yi ka san adadin su ba ka san adadin su ba in ka ce sun fi biliyan daidai ne don ba ka san adadin su ba tsirrai kala kala wannan na kasar ka ne ma kawai ka iya sani akwai tsirrai da baka da su a kasar ka sai gajin kasar wasu haka ne ko to amma dukkan tsiro duk tsiron duniya in an zo an tara shi kowanne in an daga shi aka diga a harshen ka zai fitar da ɗanɗanonsa da launin sa da ƙanshin sa harshen ka kenan yana kunshe da abin da ya fi tsiron duniya ya amma ba ka tuna Allah akan ni yanzu misali kawai ka tace goiba sai ka zuba a ruwa a cikin kwalba kar ka biya mutumin da zai sha idan ya sha zai ce maka goiba ce da me ya gane da harshen ya yi ƙarfin mabarci tunda mai mari ba zai iya ɗaukar tsirran duniyan nan ba amma duk wannan abin da Allah ya maka kai baka kallon Allah ya yi iko a kai sai dai wanda ya yi mai mari ne kake cewa kai amma mutanen nan fa sun ci gaba ina Allah ka bar shi ko ba ku gane ba ne to sannan yanzu ka buge mu yanzu a cikin masallacin nan mutanen da suke da yawan da suke ba da waɗanda suke waɗe idan da za mu ɗauki wannan abun maganar kowa ka ba shi ya yi magana sauki tukar nan ba za su zama ɗaya ba duk sauki da koya ya zama daban haka duk duniya idan ka tara mutane kowa irin sautin da Allah ya masa daban cin kai ka ba ka gane cewa Allah yana da iko idan ka dauka photocopy ake saboda a wajen uwar ku su goma ku ta haife ku saboda haka duk kamar ku iri daya
sai duba wa kanka da kinan prison da sauke da kike maza da irin tafiyarka da yaron ka sun sha banban da na wanka wannan yaro ne ba photocopy akai ba ko photocopy ne
wa tabarakallahu ahkamul hakim Allah bai yawan albarka ya ce dukkan halitta wallahi billahi duk dan adam din da yake gode ma Allah zai sha wahala dan wadannan abubuwa da duk Allah ya maka naka ne kuma ya maka ne dan ta bauta maka kazo ka fara jira kazo ka fara kawo kazo ka fara shayi kazo ka fara shan giya kazo kana farna kazo kana fasadi duk abin da Allah ya maka na baiwa din nan baka gane shi baka bi Allah yanzu kowanne ɗaya daga cikin mu da za a fasa cikin sa za a ga wayoyin da suke cikin cikin sa ya fi na rediyo yawa ya fi na rediyo in ka buɗe rediyo an haɗa lalata bi ka an yi wane ne za ka yi ta mamakin yadda aka haɗa wayoyi da riƙa jiya bature ya yi ta a bature a yi ta za to amma ka kalli dabba yadda ka ga cikin dabba ka kalli naka inda za a feɗe ka a fasa ka hanji ne da su hanta ko ai rekan ba da gudu da hanji ne na wayoyi sai wata lafiya da suka za a ciki ina hantar ka da gugu su ne lafiya da aiko ina inda kake dan iska su shiga ina su wadanda abubuwa kuma idan rana ta buga ka wata na kura ta cikin jikin ka za ta fara fitar da ruwa saboda ka kare maka zafin rana da an yi duka matsar bayan da na faɗa da yanzu da zafi za ka dauka sai dai ka rasa inda zaka sa kanka amma sai Allah ya wannan wannan ruwan sai ya rinka fitowa sana ko ta na'ura a cikin ka ta tace fitsari ta ajiye wani lokaci da ke mutu ba mun in an ga da mata da kana da mutu amma sai a baka lokaci in mun kana jin fitsari da ban nai wata na'ura in ta gama aiki za ta turo maka bayan gida ne sai ta bada notice ko wata aikin ta ta tare iskar da ke cikin ka ta rinka fitar da shi duk wannan Allah ne yayi a wajen mutunci ma idan baka tuzo amma ka bada inda ina maka tiyata da ta biya ta fara yin tuzo saboda in ka fita da wato cikin ka bi jamba akwai matsala a tiyata da wannan duka Allah da yayi waɗannan abubuwa ne kuma bai sa na'urar fitar da bayan gida yace ta dawo maka da shi ta baki ba in Allah ga dama zai wannan sai ce kashi ma ta baki za ka yi bayar da ka iya kuma wannan ko ba zai yi ba ne
wannan duka Allah tabarakallahu wa bihamdihi khaliqin
wa laqad karramna bani adam ashe mun girmama dan adam din Allah kai baka ji a jikin ka ba yanzu Allah ya girmama ka dan Allah baka ji ba Allah ya girmama saboda haka abin da ya kamata shi ne ka bautawa ma Allah sai ce wa amallahu fil bar mun dauke shi wato akan dabbobi dabbobin ni'ima da abin nan wato abin nan dokuna da kuma alfadar
a yanzu kuma za a iya cewa ban da waɗannan akwai mota akwai keke akwai mashi duka abin hawa mun ɗauki ɗan adam ne a ciki
da izinin mu suke tafiya akwai jirgin sama lokaci yayi to wal bahr aidan har yanzu mun ɗauki ɗan adam ɗin akan jirgin ruwa shi da ala sufurul kibar was kibar kan jiragen ruwa manya da ƙanana wa razaqnahum Allah ya ce mun azurta ɗan adam wannan ina ga kamar tunda an ce lokaci yayi Allah ya ce ya azurta ka tare da cewa yanzu baka da kokobo ko za ka tafi azurta ka ba to ka ji bayani gobe in Allah kai tunda yanzu ya ce ya ma arziki har ibun da kake cewa ka yi wa rakiya duniya ya ce ya ma arziki
kowa biya ka da ku za a kowa da suke gani masu kudi
shi ba da kudi ba arziki ba ne a kudi ba arziki ba ne yawa kuma za ka iya tambaya mutu ya ce za ka iya tambaya aiko idan an ce kudi ba arziki ba
za ka iya cewa to iya amma dai mun ce wa kudi
ba arziki ba ne amma ko ba za mu ce iya ba ce yawa saboda shi lafazin arziki yana da fassara a wajen malamai wani Allah gobe ka ji yanzu kan za mu aje ke wata haɗuwa idan Allah ke mu ba shi abin magana ne
Allah Ubangiji ya biya. Allah ba da nasa. To Allah Ubangiji ya bashi ilimi da albar. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا، اللهم تقبل تلاوتنا، اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإيمان، اللهم إنا نسألك إيمان والإخلاص يا رب العالمين. اللهم أنزل الأمن والسلامة على ولاية قومي وعلى أهل نيجيريا عامة يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.